Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 9 ga watan Disambar 2022. A cikin shirin za a ji cewa fasinjoji musamman ƴan kasuwa da kamfanoni masu aikace-aikacen sufurin jiragen sama na ci gaba da kokawa dangane da karancin jiragen da ke sauka da tashi a filin jirgin saman Malam Aminu Kano tashar jirgin sama ta farko a yankin arewacin Najeriya.
Ina Aires me yasa Aires su kudin ne ba na ba su da shi riba ne ban so samu a cikin jirgin a'a gyaran jirgin ne yake da tsada ba za su iya ci gaba ba.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a yau ma Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington domin halartar taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara ranar Laraba mai zuwa. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana son yin amfani da taron don sabunta dangantaka da nahiyar. Masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce Amurka ma ba za ta so a ce an bar ta a bayan China da Russia ba waɗanda tasirin su a Afirka ke ci gaba da karuwa. Biden bai gayyaci Burkina Faso, Guinea, Mali da Sudan ba saboda shugabannin su na soja ne da aka dakatar daga kungiyar EU. Eritrea, yammacin Sahara da Somaliland su ma ba za su zo Washington ba saboda Amurka ba ta da hulɗar diplomasiya da su. Sai dai wasu da ake zargi da take haƙƙin ɗan adam da danniya a siyasance da suka hada da Masar da Habasha da kuma Zimbabwe za su zo taron. A hirarshi da muryar Amurka Professor John Stemlo, wani ƙwararre a fannin harkokin ƙasashen duniya kuma tsohon jami'in diplomasiyan Amurka, ya ce duba wannan danniya fa ba wannan ya nuna cewa mutum bai cika goma ba, saboda haka dole ne a sasanta, kuma ina tsammanin a wannan lokacin mataki ne mai kyau don gudanar da taron kolin Afirka. Ya kara da cewa akwai tambayoyi da dama amma a ƙarshe yana da muhimmanci shugabannin Afirka su gana da gwamnatin Biden, musamman bayan gwamnatin Trump wacce ke adawa da Afirka da wariyar launin fata a cikin gida. Manazarta sun ce akwai yiwuwar Afirka ma za ta yi amfani da taron wajen matsawa kungiyar EU don shiga kungiyar G20 a kuma sami kujeru na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Amurka da Rasha sun yi musayar waɗansu fitattun fursunoni jiya Alhamis, inda Moscow ta saki fitattar 'yar wasan ƙwallon kwando Britain Griner, yayin da Washington kuma ta miƙa wani gawurtaccen dillalin makamai ɗan ƙasar Rasha Victor Bout. Rasha ta ce an yi musayar fursunonin ne a daular Larabawa. Daga baya shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya faɗa a wata fadar White House cewa Griner za ta dawo gida Amurka cikin sa'o'i 24. Ya ce na yi magana da ita, tana nan lafiya, tana cikin jirgi, tana kan hanyarta zuwa gida. Watanni bayan tsare ta a ƙasar Rasha cikin wani mawuyacin hali ba da daɗewa ba, Britney za ta dawo wajen ƙaunatattunta. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa taron manema labarai cewa wannan ba zaben wani ba Amurka za a dawo da shi bane, zaɓin ɗaya ne, ko a yi ko a bari. Na so da mun dawo da Paul Whelan a jirgi ɗaya da Britney. An tsare Griner 'yar shekaru 32 a tashar jirgin sama ta birnin Moscow a watan Fabrairu, lokacin da ta isa Rasha da zungurun tabar kwalba da ke ɗauke da man tabar wiwi a Jakarta. Fitattar 'yar wasan ƙwallon kwandon ta tafi Rasha ne domin yin wasa da wata ƙungiyar ƙwallon kwando ta Rasha a lokacin hutun wasanni a Amurka. Sai dai bayan kamata aka same ta da laifi, aka kuma yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 9 a gidan yari. An kashe akalla mutane 10 galibi yan sa kai fararen kaya dake goyen bayan dakarun soja a arewacin Burkina Faso. A wani sabon hari da ake kyautata zaton yan kishin jihadi ne suka kai kamar yadda jami'ai suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. An kai harin ne ranar Laraba a Bola dake yankin arewa ta tsakiya. Kamar yadda wani jami'i a yankin da kuma waɗansu masu aikin sa kai suka shaidawa kamfanin dillancin labaran. Jami'an kungiyar sa kai ta VDP ya ce yan sa kai sun kashe yan ta'adda da dama bayan fito da suka yi na tsawon sa'o'i 2. Kasar Burkina Faso da ke fama da talauci wadda ke tsakiyar yankin Sahel tana fama da kwararren mayaka masu hankoran jihadi da ke shigowa daga makwabciya Mali. Dubban fararen kaya da jami'an tsaro sun mutu yayin da kimanin mutane miliyan 2 suka kaurace wa matsugunansu. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, to bari kuma mu shiga taskar rahotannin mu. Fasinjoji musamman ƴan kasuwa da kamfanoni masu aikace-aikacen sufurin jiragen sama na ci gaba da kokawa dangane da ƙarancin jiragen da ke sauka da tashi a filin jirgin sama Malam Aminu Kano, tashar jirgin sama ta farko a yankin arewacin Najeriya. Sai dai masu kula da lamura na alakanta hakan da durkushewar kamfanonin jiragen sama mallakar mutanen yankin arewa. A cikin wannan rahoto na musamman da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana, masu ruwa da tsaki a wannan fanni sun fayyace dalilan durkushewar da kuma koma bayan da al'amarin ke haifarwa ga tattalin arzikin yankin na arewa da dama da ma Najeriya baki daya.
Fannin sufurin jiragen sama na daga cikin muhimman bangarorin tattalin arziki a kowace ƙasa, la'akari da gagarumin rawar da bangaren ke takawa wajen hada-hadar kasuwanci da cinikayya da kuma shige da ficen kayayyaki da fasinjoji, baya ga samar da dimbin guraben aiki ga 'yan ƙasa. A Najeriya, baya ga babban kamfanin jiragen sama na ƙasar, wato Nigerian Airways, wanda ya kwashe dimbin shekaru kafin ya gushe. Kamfanonin jiragen sama mallakar 'yan kasuwa musamman na arewacin Najeriya sun taka muhimmiyar rawa wajen haɓaka wannan fanni na harkokin sufurin jiragen sama. Alal misali, kamfanin jiragen sama na Kabo Air wadda jarman Kano marigayi Alhaji Muhammad Adamu Dan Kabo ya kafa a shekarar 1980 da na cancanji Airlines na Alhaji Ahmad Cancanji sun taka muhimmiyar rawa a wannan bangare, sai dai kashi an waye gari sun durkushe kusan babu labarin su a yanzu. Baya ga kamfanin Kabo da na Cancanji, kamfanonin jiragen sama na Albarka Air da na Trans-Saharan Air da na Sabana Air da Freedom Air da IRS Airlines da kuma Meridian Airlines na cikin dimbin kamfanonin jiragen sama da 'yan arewacin Najeriya suka kafa kuma suka rinka taka rawar gani a lokuta daban-daban, amma a yanzu babu labarin su. Masu kula da al'amura a wannan fanni na sufurin jiragen sama na Najeriya sun fayyace wasu daga cikin dalilan wannan koma baya ga 'yan arewa.
Yawanci mutane suna yin kurwa ne saboda wani yayi na gani, saboda yayi wannan yayi na gani ba na neman shi fuyin. An rike da jirgin da ya fara yau, har yau an rike yana aiki. Ina IRS? Me yasa IRS durkushe? Kudin ne ba za ba su da shi? Riba ne ba so samu a cikin jirgin? A'a, gyaran jirgin ne yake da tsada, ba za su iya ci gaba ba. Koko alfarma ce ta 'yan arewa take cutanmu, kowa ya zo kayan ɗanwana da kayan yayana ne. In aiki na ga cewa ba wai ƙwararru aka ɗauko wanda suka iya tafiyar da harkar zirga-zirgar jirgi ba, su ake ajiye wa shi manajin jirgi. Wani bai ma san meye jirgin saman ba. To wannan kusan shi ke shafan kamfanin lakan jirgi. Yanzu dubi wani jirgi muke da su yanzu a nan arewa, daga Azman.
Alhaji Muhammad Sanusi wakili kenan guda cikin masu kamfanonin da ke aikin fitan kayayyaki a filin jiragen sama na Malam Aminu Kano a nan Kano. Shi kuwa Alhaji Abdulaziz Sabitu, ɗaya daga cikin masu kamfanonin shirya tafiye-tafiye zuwa ƙetare, wato travel agencies, na ganin rashin buɗewa masu sha'awa su zuba jari a kamfanonin jiragen sama da 'yan arewa ke kafawa na cikin manyan dalilan durƙushewarsu cikin ƙanƙanin lokaci.
yau in ka kafa company kamata a ce kamfanin nan ba wai na ana dangi bane ga baki da kai da ƴaƴan ka rawa rawa in ka buɗa shi mutane suka sako hannun jari da yawa a ciki to tunanin ma ai wani abu da zai jukusa da kamfanin ma babu shi wannan kasancewar kai ne mai kamfani dari bisa dari ko akwai matsala ce amma idan aka ce hadaka ce hadaka yadda ta dace dan hadaka kala kala ce saboda in ka duba harkar tafiyar da harkar jiragen sama a ko ina a duniya harka ce mai tsadar gaske saboda ana tafiya da rayukan mutane
Malam Aliyu Shamaki na cikin fasinjoji da kan yi tafiye-tafiye a jiragen sama a Najeriya
iya Najeriya ne kadai ake samun jirgi a sa karfe 7 zai tashi kaga ya tashi karfe 9 ko 10 shi yasa zaka ga jirgin ya tashi ba bisa ka'ida ba ya sauka ba bisa ka'ida ba
to sai dai Alhaji Suleiman Lawan general manager na kamfanin jiragen sama na Azaman Air guda cikin raguwar kamfanonin jiragen sama mallakar ƴan arewa ya fayyace irin kalubalen da suke fuskanta
jirgin sama abu ne da yake buƙatar kuɗi ko doshi kuma kuɗin nan na dala ita kuma dalar nan babu ita a gurin gwamnati ba ta bayarwa kwata-kwata so kaga dole mu je mu siye ta a kasuwa da kasuwa muke siyan ta duk tsadar da mu je mu siye kayan yara duk kaga wannan kuɗi kusan kullun cikin bayanin siyan kaya kake da kasashen waje mai ya zama matsala domin zaka je guri ka ga jigin ka ya dile awa da awa bi kafin ka samu mai ya zama kamar man mota kuma kuɗin sai ƙara hawa yi tsada
sai dai duk da wannan kalubale kamfanonin jiragen sama mallakar mazauna yankin kudancin Najeriya na ci gaba da zirga-zirga a cewar Muhammadu Sanusi wakili
rashin ƴan arewar a wannan hada-hada ba karamin gibi yake da shi arewa ba yanzu abin takaici ne kana nan Kano sai ka ga jirgin dan kudu ya zo nan 1 2 3 4 kana tsaye a airport din nan kana kallon jirgin da zai sauka na daukan fasinja farkon safe ba da dan kudu yau har airport ake cewa ya je waje ya dauko ƴan wale ya dawo da su ina mu muke amma kaga yanzu a majalisa wani ya tashi yake cewa airport a roki mai airport har speaker da bakin sa ya fada yan arewa suna ji suna kallon ai suna jin suna majalisa
kini dai wannan yanayi ya haifar da babban jibi ga mamallaka kamfanonin shirye tafiye-tafiye zuwa ƙetare inji Alhaji Abdulaziz Sabitu
abu ne wanda yake ci mana tuwa kwarya kuma idan ne mana kamar koma baya a cikin harkar tamu ga wakila dan a yau aka ce akwai irin wannan jiragen babban abun da mu fara samu zamu samu saukin tafi-tafi dan saboda yanzu jiragen da suke shigowa suke hulɗa a kasar nan ba jiragen Najeriya bane ba kuma komai ka sani da dala ake amma su kasan ba su karɓi naira ba saboda haka muke muna cikin wani yanayi wanda kowa ya sani banda mu masu yin shirye-shiryen a ta matafi dan a yanzu abin da yake gaya maka tikiti mafi sauki zaka tafi kasar Saudiya shine yake fara rarra kan naira 180
baya ga kamfanonin shirye tafiye-tafiye wannan matsala ta lukushewar kamfanonin jiragen sama mallakar ƴan arewa ta yi mummunan tasiri ga hada-hadar kasuwancin ƙetare
kilarin ka ake kaya yanzu aka yi kilarin jiragen ke zuwa Kano yanzu kago din daga Ethiopia sai Ethiopia ba kago da ke zuwa Kano yau gaba daya mai ake sai da zaman banza da muke haifa dan Kano ya gwammace kai kayan sa Lagos ya sauke da ba ka aurada ba ga jirgin ya zo ya wuce daga nan ya tafi Lagos ya sauke a sauke a Lagos a yi kilarin a Lagos a sa ta a mota a dawo da ta Kano Bayero wannan shi ne abin da yake cutar mu
amma Alhaji Aminu Hamza tsohon manajan hulɗa da jama'a na kamfanin jiragen sama na Cabo Air ya ce duk da dimbin kalubalen da aka bayyana a baya muddin aka hada karfi da karfe za a iya samun mafita
ya kamata idan mutum ya kafa irin wannan kamfani ya kamata a sakarwa masana kamar gwamnatocinmu ya kamata duk kamfanin da yake ya dauki mutane aiki ko dan harajin da zaka rinka samu idan aka ga kana da matsala ba jirgi ba ma ko me ko kamfanin sarrafa wani abu ne da kai akwai inda za a iya taimaka maka akwai wanda ba gwamnati bane amma yana wani bangare da zai iya yin wata hoɓɓasa amma mu gaskiya mafi yawan lokaci sai duk azira ma ido ka shiga matsaloli ma kowa yana kallon ka har ka zo ka durƙushe
gabanin hada ƙarfi da ƙarfan tuni kamfanin Azaman Air ya ce ya koyi darasi akan waɗanda suka gabace shi
to da muka zo wannan kamfani mai kamfanin na duk yadda mun musa bayani abin da kashe sauran suka mutu shi kasuwanci daban yin albarma cikin su daban yake ni amma zai mutu biya mu dan mun biya musu kafin a fara kamfani cewa in ta zaka ta dubu albarma shirin su ne zai kashe mana kamfani kai ni da lokacin farko farko ma zai musu shi ma inda zai ba mu kudin mu domin ana so kamfani ta yau ga mu shekara 10 mun fara da jiji yau ga mu da jiji wajen guda 7 a yanzu muna ka ta kusan 600
Alhaji Suleiman Lawan kenan babban manajan kamfanin jiragen sama na Azaman Air Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
To a gaida Mahmud Kwari yanzu kuma ga karshen labarin duniya Ma'aikatan jin kai a gabashin demokradiyyar Jamhuriyar Congo sun yi gargadi jiya Alhamis cewa akwai yiwuwar fuskantar matsalar kiwon lafiya sabilin ƙarin yawan masu kamuwa da cutar kwalara a sansanin wucin gadi na mutanen da suka rasa matsugunansu Kungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta Dr. Sudhat Bauda ta ce tsakanin 26 ga watan Nuwamba zuwa 7 ga watan Disamba an kwantar da marasa lafiya 256 a cibiyar kula da masu fama da cutar kwalara da ke Munigi kusa da binnin Goma da ke gabashin ƙasar. Sulusun mutanen ƙananan yara ne 'yan ƙasa da shekaru 5 bisa ga cewar cibiyar. Sama da mutane 177 ne a halin yanzu suke zaune a wannan mawuyacin yanayin a Niyara Gongo da ke arewacin birnin bayan sun tsere wa mayakon M23 cikin 'yan makonni da suka shige. Ya zama tilas mutanen su zauna a sansanin gudun wato wucin gadi da aka kakkafa da ganye da tampol yayin da ake fama da ruwan sama mai ƙarfi a daminar. Daga ƙarshe bayan kusan shekaru 66 da gano gawar wani yaro da aka jiwa mummunan rauni aka cusa shi a cikin kwali 'yan sandan Philadelphia sun gano ko wane ne wannan yaron wanda kisan da ya fi kowane daukar hankali da muni da har yanzu aka gaza sanin wanda ya aikata shi 'yan sanda sun bayyana sunan yaron da cewa sunansa Joseph Augustus Zarelli bisa ga cewar 'yan sanda an yi amfani da binciken kwayar halitta wajen gano sunan yaron wanda aka yi wa lakabi na tsawon shekaru da dama a Philadelphia da yaro da ke cikin akwati an samu gawar jikinsa tsirara da rauni ko ina a wani wurin da ke da yawan itatuwa ranar 27 ga watan 25 ga watan Fabrairu shekara 1957 an kashe shi yana da shekaru 4 wannan kuma shine kisa da aka fi dadewa ba a san wanda ya aikata shi ba a Philadelphia Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tokar a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa a mita kan mita 102.5 zangon FM. To kafin mu je ga shiri na gaba bari mu shakata da wannan. Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Ma'azu. Kuma a cikin shirin kamar a makon da ya gabata za mu lalubo wasu daga cikin muhimman batutuwan da muka yi duba a kansu cikin wannan shekarar ta 2022 mai ban kwana. A ranar 15 ga watan Janairu maudu'inmu ya karkata kan tsaftar iskar da muke shaka, inda ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi bayani a game da yadda ayyukan da ƙasashen da suka ci gaba suke aiwatarwa suke assasa matsalar sauyin yanayi da ƙananan ƙasashe suka fi jin raɗaɗinsu.
Yan kaba dokoki da ake ganin kamar an rarrage waɗannan abubuwan a bisa yanda alƙalma na ilimi suka nuna, amma a zahirin gaskiya mun san cewa akwai abubuwa wanda duk ba a kai gagaci ba, domin su kasashen nan da suka ci gaba su ne suke amfani da duk abubuwa da suke jawo gurbatar yanayi. Domin mu a Afirka da sauran kasashe masu tasowa wutar ma ba a samu, bata kai wani kashi 30 da za a ce kowa ya samu wuta da har za a iya amfani da waɗannan abubuwan da suke ma jawo gurbatar shi yanayin ma a sakamakon fitar da wannan sinadari na carbon. To akwai kuma noma wanda ita ma tana daga cikin abin da yake kawowa da kuma kiwo da ake yi, kuma duk kasashen nan da suka ci gaba su ne suke wayannan abubuwan a kaso mai yawa.
A cikin shirin dai malama Alawi ya Baba Musa ta tabo batun gurbataccen iskar da ababen hawa suke fitarwa bayan wani gwajin iskar da ta yi a Kano sakamakon yajin aikin da ƴan adaidaita sahu suka yi a jihar, inda ta yi jan hankali ga gwamnatin Kano ta yi kokarin samar da wata hanyar zirga-zirga da za ta rage yawan wannan iskar a jihar.
Duk wani abin hawa da za a ce yana amfani da fetur ko dizel yana fitar da hayaki waɗanda suke da cutarwa ga lafiya da kuma muhalli. Amma abin da yasa muke magana a daidaita sahu, kin ga sun ce kada birni irin Kano muna da daidaita sahu sun fi guda 300, kin ga a cikin guda fiye da 300 nan da muke da su a ce kowane guda daya yana fitar da shi wannan hayakin. Duke amno kuma wata irin iska gaba ɗaya ake shaka, bai dace ba a ce wai babban birni kamar Kano ta dogara da baburan daidaita sahu kawai, kamata ya ce zaki ga muna da manyan buses haka ko kuma jirgin ƙasa. Kin kika duba manyan birane suna amfani da manyan buses ɗin da ake kira RT, kin ga a lokacin da za su iya daukan mutane da yawa. Kin ga in aka ce Kano muna da irin wayannan koda aya daidaita sahu ba za mu ce a dina shi gaba ɗaya ba, amma a rage yawan su ya zama na su sun fi yawo haka a cikin unguwanni da lokuna, su kuma wayannan manyan motocin ya zama na su za su dinga jigilar mutane a cikin birane. Na fitan manyan tituna irin su Murtala Muhammad Way da Ring Road Junction na Hadija Road, di na auna akwai abin da ake kira gas sensor, na'ura ce da za ki iya amfani da ita ki auna irin iskar da take fitowa daga jikin kowane hayaki, a jikin hayakin da wani irin sinadarai ne suke fita.
A ranar 25 ga watan Fabrairun wannan shekarar kuma mun karkata akalar shirin gabatun motocin hannu wanda aka fi sani da tukumbo, wanda su ma suke taka rawar gani wajen gurbata iskar da muke shaka.
Kun aka kawo sabon mota filaleda mutanen da za su iya cire kudi ta saya kalila suke ta can ba a san wani abu wai motan koto ba har ma nan girma duk motan da zaka gani sabo ne a wancan zamanin ke to yanzu da yanayi ya canja sai ya zamana an fara shigo da wayannan motoci. To ita kanta gwamnatin tarayya ta yi doka cewa duk motan da ta fi shekara 10 kar a bata ta shigo kasa. To amma kin san yanayin iyakokin mu, akwai hukuman da ya kamata ta tabbatar da ma in mota ma sabo ne shi kansa sabon motan sai an gwada shi ya cika waɗansu sharuɗa kafin a shigo da su. To su wannan motoci da ake kira yan Kotonu kala-kala ne, su kansu kasashen can da suka ci gaba in mota ta kai wani wannan ta zama musu awaimiya. So sun samu hanya ne kamar na rabuwa da wani shara. To muna aiki haɗin gwiwa da waɗansu ma'aikatu, sannan kuma mu kanmu muna da wasu dokoki wadda muna da dokan da za a iya gwada a ga iskar da yake fitowa, saboda shi kansa injin ɗin akwai fasaha kala-kala wanda yana rage wannan sinadarin, yana tace shi. Kamar yanzu a ƙarƙashin mota akwai wani ɗan tulu wanda ake kiransa indomi. To a cikinsa akwai abubuwan da yake taimakawa in iska ya zo zai taimaka ya tabbatar ya tace shi, kuma shi wannan sinadarin ya rarrage abin da zai fita. Yanzu haka muna magana da jihohi kamar yadda ake ba da lasin na motoci, ya zamana ana gwada motoci akai-akai a tabbatar yadda za su cire iskar nan.
Kazalika a ranar 4 ga watan Maris na wannan shekarar ne aka saurari shugaban hukumar bada hasashen yanayi ta Nigeria Professor Mansur Bako Musazu da hasashen damunar bana.
Kuma da hasashen ya gabata damunan bana za ta zo matsakaici na yanayin ruwan sama da zai fara ƙarshen wata Fabrairu daga kudancin Nigeria, wanda da tsakiyar Nigeria kuma daga watan Afrilu na 4 zuwa watan Mayu na 5 muke sanin ruwa zai kama daga nan kuma kare wata can gefe kusa da Niger za a fara ruwa daga watan Juni zuwa Yuli. A takaice damuna akwai yanayin ruwa mai ƙarfi, sannan kuma bayan farkon damuna ɗin akwai fari na ƴan kwanaki da muke sa ran zai faru a wasu jihohi na ƙasar nan kamar yadda bayanai suka gabata. Amma kamar yadda dai muka sani, saboda canjin yanayi damuna ana samun yawaitar ruwan sama a lokaci ƙanƙani mai yawa wanda yake kawo ambaliyar ruwa da kuma wannan fari da yake farawa a wasu jihohi bayan an yi shukan yabanya. To dai wannan ɗan da muka gabata ya bayar da bayanai na wannan lokuta na kowane ƙananan hukumomi guda 774 da kuma abubuwan da manoma da kuma sauran masu amfani da hasashen yanayi za su yi na kare kansu domin samun cigaban rayuwa.
Mai sauraro, da haka za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai mu haɗu a makon gobe idan Allah mai kowa mai iko ya mana ararai. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu ake mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha Mu'azu. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice. Amurka za ta karbi bakuntin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar kungiyar tarayya Afirka a birnin Washington domin halartar taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara ranar Laraba mai zuwa. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana son yin amfani da taron don sabunta dangantaka da nahiyar. Masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce Amurka ma ba za ta so a ce an barta a bayan China da Russia ba, waɗanda tasirin su a Afirka ke ci gaba da ƙaruwa. Amurka da Russia sun yi musayar waɗansu fitattun fursunoni jiya Alhamis, inda Moscow ta saki fitattar 'yar wasan ƙwallon kwando Brittney Griner, yayin da Washington kuma ta miƙa wani gawurtaccen dillalin makamai ɗan ƙasar Russia Victor Bout. Rasha ta ce an yi musayar fursunonin ne a daular Larabawa. Daga baya shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya faɗa a fadar White House cewa Ghana tana kan hanyar dawowa gida.
To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatarwa sai Salama Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatar alheri ma assalamu